إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake unguwar Sabon Gari garin da magaram Jamhuriyar Niger a wannan mareci na ranar Subdu daren Lahadi 19 ga watan Sha'ban bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 2 2026 miladiya insha Allah kamar da jiya muka fara bayani akan yadda zamu tarbiyatar Ramadan yadda zamu fuskanci watan Ramadan mun wadi wasu gabobi wanda ya kamata kowanne daga cikin mu kafin ya shiga watan Ramadan ya zamanto ya kiyaye waɗannan gabobi sali kama daga roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah subhanahu wata'ala ya riska da kai shiga watan da kuma abin da ya shahi mutun ya zamanto yayi sulhu da dukkan wanda ya baya magana da shi wanda suke gaba da kuma abin da ya shahi mutun ya kyautata mu'amala da zamantakewarsa da iyayensa da kuma abin da ya shahi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma abin da ya shahi sanin hukuncen azumi tun kafin shigar wata kama daga sharuɗa da wajibi abubuwan da suke wajibi abubuwan da suke gyara azumi da abubuwan da suke bata azumi ko suke karya azumi ko suke rage mami azumi lada da abubuwan da ake ki mutun yayi da abubuwan da kuma ya halatta mutun yayi azumi duka saboda akwai abubuwan da mutane suka dauka ma kamar mai azumi bai yi shi kuma ya halatta to taya zaka san abin da aka halatta mai azumi ka karanta kuma da abin da aka haramta mai azumi ko ake ki mai azumi ya karanta kenan ji a wannan gabace muka tsaya muka ce insha Allah muka zo zamu bayani akan falala ta wannan wata na Ramadan kamar yadda Allah ya bayyana a cikin littafin sa da kuma cikin ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai kara mana karsashi da kuzari da himma da san Allah ya riska da mu wannan wata domin mu bauta ma Allah mu dace da irin garaba soshi da falololi da alkhairai da Allah ya tanada a cikin wannan wata saboda yanzu suna nan sun shiga cikin damuwa da zilli da firgici da tashin hankali saboda mi damuwar su guda idan Ramadan ya zo za a hasaci da sha to yanzu ne nan a damu yake yana cikin damuwa to amma mafi yawanci musulmai wasu ba su san ba darajojin da Allah ya tanada a cikin wata kaga wanda ya san falalar da Allah ya tanada a cikin wata ai baya baki ciki farin ciki za ka yi jiya mun haɗi maka ce magabata wata 6 suke kafin Ramadan suna roƙon Allah ya kai su to kai yanzu wanda yake bakin cikin Ramadan ya zo ya roƙi Allah ma ya kai shi to me yasa wa'anta suke roƙon Allah ya kai su wata Ramadan tun kafin zuwa Ramadan din da wata 6 saboda sanin irin wannan garaba soshi da zamu bayyana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma wannan falololin su ne za su ƙara ma ƙarfin gwiwa da kuzari da kuma san Allah ya riska da kai wannan wata kuma Allah ya kai ka watan ka dage wajen ribatar ayyukan alkhairi a cikin watan domin mi ka dace da wannan falololin da Allah ya tanada a cikin wannan wata mai albarka dan haka daga cikin shahr Ramadan lahu fada'ilun wa khasa'isun 'azimatun wata Ramadan yana da falololi da abubuwan da Allah yake bance shi da su sune khasa'is, ma'ana abubuwan da suke a watan Ramadan ne kadai ke da. In ka hudda in ba Ramadan ba, to wannan abubuwan ba ka same su ba, sune characteristic din watan, ma'ana shi kadai ke banta da su. Daga cikin wa'annan nau'uka na falala da abubuwan da watan Ramadan ke banta, akwai anzalallahu ta'ala fi alquran, Allah ya saukar da alqurani ne a cikin watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi a cikin suratul baqara aya ta 185, Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, shahru ramadan, wata ramadan allazi unzila fihi alquran, wanda aka saukar da alqurani a cikin sa. Kaga Allah fili ya bayyana, yace wata ramadan wanda Allah ya saukar da alqurani ne a cikin sa, hudan linnasi, kuma shi alqurani shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin minal huda, kuma mai bayyana shiriya ne, wal furqan, da abubuwan da za su rarraba ba ma tsakanin gaskiya da ƙarya. Kaga nan Allah subhanahu wataala ya ambata, yace wata ramadan ya saukar da shi ne a cikin ya alqurani, Allah ya saukar da shi ne a cikin wata ramadan. Kaga wannan falala ce mai girma. Kuma a cikin wata ramadan din ma kuma sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mun saukar da alqurani a cikin daren lailatul qadr, dare mai daraja, dare mai kima, daren da Allah yake kaddara ababen da za su faru a shekara. Kaga wannan a cikin suratul qadr aya ta farko. Haka Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, lalle mun saukar da shi ne a dare mai albarka, shine daren lailatul qadr. Inna kunna munzirin, lalle mun kasance masu gargadi ne. Kaga wannan aya ta cikin suratul dukhan aya ta uku. Kenan kaga wannan ayoyin duka Allah yana bayanin saukar da alqurani ne. Allah ya ce mun saukar da alqurani a watan ramadan, a watan ramadan din sai Allah ya ce fi lailatin mubaraka, wani dare ne mai albarka, sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kaga wannan falala ce mai girma da za ta beka watan ramadan, Allah ya ce ya saukar da alqurani ne a cikin sa. Kuma saboda saukar da alqurani da Allah a cikin watan ramadan, yasa watan ramadan ya samu falala. Yanzu a cikin watannin musulunci guda 12 da Allah ya ce inna iddat ash-shuhuri inda Allah isna 10 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum, wannan cikin suratul tauba aya ta 36. Kaga Allah ya ce lissafin watanni a wajen Allah guda 12 ne, a cikin su akwai watanni hudu masu alfarma wanda Allah ya haramta yin yaki a cikin su. Kaga wannan watanni guda 12 duka a cikin su babu wanda Allah ya ambata a cikin alqurani. Kaga al-muharram, babu al-muharram a cikin qurani. Safar, babu shi a qurani. Rabi'ul Awwal, babu shi a Qur'ani. Rabi'ul Akhir, babu shi a Qur'ani. Jumadal Ula, babu shi a Qur'ani. Jumadal Akhira, shi ma babu shi a Qur'ani. Rajab, babu shi a Qur'ani. Sha'ban, babu shi a Qur'ani. Amma Ramadan wa akwai shi, yanzu muka ambata. Shawwal, babu shi. Zulqa'ida ko Zulqa'ada, babu shi. Zulhijja ko Zulhajji, babu shi. Kenan a cikin watannin 12 wanne ne aka ambata Qur'ani? Ramadan. Kaga wannan dan a nuna ma falalar da watan Ramadan ya samu saboda saukar da alqurani da Allah a cikin sa aka ambace shi. Shi yasa da za a tambaye ga a cikin watannin musulunci guda 12 wani wata ne Allah ya ambata alqurani? Kace watan Ramadan ne kadai, a cikin suratul baqara aya ta 185 inda Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqurani. To shi yasa yawa duk wanda ya riko da alqurani Allah zai darajanta shi. Malamai suka ce Ibn Hajar a cikin Fathul Bari karkashin bayanin falalar watan Ramadan da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zamu zo mu ganshi, da manzo Allah ce atakum ramadan shahrun mubarak, yace malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi akan sauran annabawa da manzanni saboda mai an sauko mai da alqurani. Shi yasa ya zamanto shine afdalur rusuli, mafifiti a cikin manzanni gabaki daya, ya fi su daraja duka. Me yasa? Saboda an sauko mai ne da alqurani. Kaga dalilin sauko mai da alqurani ya zamanto a cikin manzanni da annaba shine shugabansu. Haka mala'ikan da ya saukar da alqurani, mala'ika Jibril, dalilin saukar da alqurani ya zamanto shine shugaban mala'iku gabaki daya, saboda Allah ya ce nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirina, mala'ika Jibril ne saukan ma da manzo Allah alqurani. To kaga shi ma dalilin alqurani Allah ya daukaka shi. Yaran da aka saukar da shi, yaran da aka saukar da alqurani, shi ma Allah ya daukaka shi sama da kowani yare a duniya, shine yaran Larabci. Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, mun sanya alqurani ya zamanto balarabi ne, da yaran Larabci da harshen Larabci aka saukar da shi. A wani ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya, Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin, to a dalilin Allah ya saukar da alqur'ani da yaren larabci to shi yasa yaren larabci zaman to afdalul lughat shine mafifici a cikin dukkan yare saboda me Allah ya zabe shi ne saukar da wannan alqur'ani nasa magana sa kuma malamai suka ce sirrin da yake ciki yaren larabci duk irin yadda kake so ka lankwasa harshe ka yi magana da salo akwai shi a yaren larabci shi yasa ka samu larabci kadai yana da harfa vocabulary daidaikun kalmomi guda miliyan 12 mana daidaikun kalmomi wannan vocabulary guda miliyan 12 da aka bincika duka sauran yare a cikin su babu wanda yake da vocabulary miliyan guda 1 duka sauran yarurruka ka dauka da France da English da sauran su babu wanda yake da vocabulary guda miliyan guda amma larabci yana da miliyan 12 to kaga wannan sirri ne da yasa Allah ya saukar da alqur'ani da yaren larabci Allah daukaka larabci haka nan al'umma da aka sako musu alqur'ani sai Allah daukaka ta sama da kota al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar dalilin sako mana alqur'ani muka zamanto mafifici a cikin duka al'ummomin da Allah ya turo a bayan kasa saboda me an turo an sako mana da alqur'ani haka nan garin da aka saukar da alqur'ani Makka da Madina ana cewa Makki da Madani Makkiya da Madaniya tsakanin Makka da Madina to su ma he zamanto almeke da suna sune mafificin gari a duniya ga baki daya musamman ita Makka dake ana ka dauki shekara 13 ma ana manzon Allah wahayin alqur'ani da aka komo Madina ya zamanto shekara 10 dan tsakanin Makka da Madina Makka ta fi falala saboda ta Allah ya rantsa da ita alqur'ani la ko sai mu bi hadal balad malaman tafsiri suka ce dukkan ana nihin mi garin Makka ne kaga Allah ya rantsa kuma yace ita ce ummul qura wa alqari ga baki daya bai an ce ummul qura qur'ani uwa alqari uwa birane uwa garuruwa ita ce Makka saboda mi ana ka fara saukar da alqur'ani sai Madina kuma to in ka hudda Makka kuma gari na biyu da zai zo shine Madina kaga Makka da Madina sun fi kowane gari a duniya saboda mi a tsakanin nan aka ringa saukar da alqur'ani haka nan mu ma a ci al'umman manzon Allah wanda ya karanci alqur'ani yake aiki da shi kuma yake karantarwa ya fi kowa manzon Allah ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya koyi alqur'ani yake karantawa yake aiki da shi kuma yake karantar da wasu kaga duk wanda ya raba alqur'ani sai Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya tarjanta shi yasa manzon Allah yake cewa inna Allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin lalle Allah madaukakin sarki yana daukaka da wannan alqur'ani wasu mutane ana in ka rike shi kana karanta kana aiki da shi to Allah zai daukaka ka duniya da lahira wanda kuma ya juya ma alqur'ani baya koyan sa baya karantawa baya aiki da shi bai damu da shi ba bai da lokacin sa a cikin lokaci bai ware ba lokaci da zai riga karanta qur'ani to wannan qur'ani sai ya zamanto masa hujja akan sa ma'ana zai kai karan karana tashi alkiyama Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadha alqur'ana mahjura wannan kaga a cikin suratul furqan ayat 30 ranar tashi alkiyama manzon Allah da kanshi zai kai kara wasu daga cikin al'umma su cewa sun kaura cewa alqur'ani dan uwa kaka kuskure ko ni ko kai ko ke a cikin mutanen da manzo Allah zai kai su kara yanzu dan Allah kowa ran tashin kiyama yana fata da bigi da marari da san ya zamanto cikin wanda manzo Allah zai ceta to ina kuma to in manzo Allah kai ka kara to zai cece ka babu a ce kana cikin wanda manzo Allah zai kai su kara akan ka kaura cewa alqur'ani wa qala ar-rasul manzo zai ce wani manzo ne shine annabi muhammadu ya rabbi koke ne zai kai complain wa shakwa zai ce ya ubangijina inna qaumi lalle mutane na ittakhazu hadha alqur'ana majura sirki wannan alqur'ani abin kauracewa malaman tafsiri suka ce anan kauracewa akwai kauracewa koyan katun qur'ani akwai wanda zaka ga a lokutan shibi da lokacin da zai je koyi qur'ani ko bai iya ba yanzu dan Allah a cikin al'ummar musulmi mutane nawa ne wanda ba sai ba katun qur'ani ba kaje ka tambaya daga tun daga cikin matasa da kuma sama da su har zuwa latijawa har zuwa masu shekara 40-50 kaje ka bincika ga kace da Allah wannan ka iya karatun Qur'ani izi ne gare ka Qur'ani wallahi wani in ka tabba in ka bincika shi wani daga Fatiha zuwa alamtar kai fa bai iya kama kuma yana rayuwa kuma shi wasu dauka suke wa Qur'anin nan waka mako na malamai ne a da kowa ne Allah ya sako da Qur'ani ne zuwa ga al'umma musulmi ka baki daya kuma ko an umarce shi yaje koyi karatun Qur'ani kuma ya aiki da shi idan ba na wasu bane ke bantattu ba saboda zaka ji ai an ce manzo Allah ce na tashin kiyama idan aka shiga aljanna yuqalu lisahibil qur'an ikra'a wartaki warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Idan aka shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to ina makaranta alqur'ani, ikra ka karanta alqur'ani, warka ka daukaka, warattil kama kunta turattilu fi dunya, ace ka karanta shi yadda kake karanta shi a nan duniya. Fa inna manzilataka, matsayinka aljanna, inda akhir ayatin taqra'u biha, a ƙarshen ayat da ka tsaya shine matsayinka aljanna. Malamai suka ce da aya ɗaya daraja ɗaya ce, ma'ana ka ɗauka misali a nan duniya a ce da aya ɗaya a matsayin meke da suna etaji ne guda. In ka karanta misali alhamdulillahi rabbil alamin hawa ɗaya, ar-rahmanur rahim hawa biyu, maliki yawmiddin hawa uku, iyyaka na'budu hawa huɗu, haka haka za ka ringa karantawa kana hawa matsayin ka yana hawa. To iya aya da ka tsaya iya inda matsayin ka yake. To yanzu ai anan kawo kowa inda za ce kana son ka samu mafi kololo matsayi a Qur'ani, kowa na so ko? To ya za a samu manzo Allah babu, shi ne ya zamanto ka gama har da Qur'ani ga baki daya. To yanzu kai in bakin ka kula uzra bin nas hawa nawa kenan, shi kenan kuma anan za ka tsaya balaki bakin nan, qul wallahu bakin nan kenan, wanda ya gami shi ne zai samu kololo daraja ta gashi. Kira kenan Qur'ani wa ba na ma kuma kowa ne, kuma mu sani manzo Allah ya rawaya hadisin Abdullahi afwar hadisin Al-Barra bin Azib yana cikin sunan Abi Dawud da musnad Imam Ahmad bin Hanbal cewa sai an tambaye kowa game da katun Qur'ani a cikin kabari. Manzo Allah ce za ta tambaye ka ma ilmuka, bayan an tambaye ka man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, za ta tambaye ka ma ilmuka, wai wani ilimi kai a rayuwarka ta duniya. Manzo Allah ya ce amsa daidai shi ne wanda zai ce karatul Qur'ana, na karanta Al-Qur'ani, wa amantu bihi, na yi imani da shi, wa saddaqtu, kuma na gaskata dukkan labaran da Allah ya wadi a cikin Al-Qur'ani. To kai yanzu in baka koye shi ba, ta yaya za ka karanta shi? Kuma za ka karanta Qur'ani ka je ka koye shi da harukan Larabci, da kaga akwai irin wanda suke takaita mai translation din nan, mai traduction din nan na Faransai, kawai dan boko ne yaje su yana bibiyar letterkan nan. Wannan baya halatta malamai suka ce saboda mi letter din huruf lijaiya alfabe Arab da na Faransai ba ɗaya bane ba, akwai letterkan da a Larabci akwai su, to amma a letterkan Faransai babu su ko na Ingilis. Misali qafun a Faransai babu qafun, babu sadun, babu ainun, babu tha'un mai dasuku, babu za'un, akwai harfa diya. To ya za ka karanta shi? Kuma Qur'ani su ake furucin ka pronunciation din ya zamanto daidai, to babu su. Kuma a wannan na Faransai din babu mudud, babu akamu tajwid, baka gane nan gunna ce, nan shadda ce, nan madd dabi'i ce, a nan madd lazim ce, nan madd wajib ce, nan madd sila ce, nan duka babu. To ya za ka karanta Qur'ani? Kinan dole mutum ya koyi shi da darasi. Naka dai Al-Qur'ani Allah ya sauka da shi a cikin wannan wata na Ramadan. Kago wannan falala ce babba. Falala ta gaba, unzilatil kutubul ilahiyya fi, surar littafan ma da Allah ya sauka duka a cikin wata Ramadan ne. Ba ma ma'ana ba iya Al-Qur'ani bane Allah ya sauka a cikin wata Ramadan. Surar littafai da Allah ya bayyana mana ta hanyar harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam su ma a cikin wata Ramadan aka saukar da su. Hadisi ya tabbata daga sahabi Wasilatu bin al-Asqa radiyallahu anhu, Allah kara masa yadda yake ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah zira da mun ce Allah ya tabbata gare shi, ya ce unzilat suhufu ibrahim alaihi salam bi awwal lailatin min ramadan, an saukar da suhufu ibrahim, mana littafi da aka ba wa annabi ibrahim a daren farkon ramadan, mana a ranar farkon ramadan, a daren farko aka ba ma aka sauko wa dawa annabi ibrahim. Wa unzilat at-taurat li sittin mudina min ramadan, shi kuma a taura da aka ba ma annabi Musa an saukar da ita ne a daren shida, a ranar shida ga watan Ramadan. Wal injilu li thalasi ashara khalat min ramadan, injila wadda aka ba ma annabi Isa ita kuma a daren 13, ma'ana a ranar 13 ga watan Ramadan aka saukar da ita kenan ga annabi Isa. Wa unzila alquranu li 24 khalat min ramadan, an saukar da alqurani ne a daren 24 ga Ramadan, ana farkon saukar da shi da aka yi wahayin da aka fara ma manzo Allah na farko kenan shine a daren 24 ga watan Ramadan. Ai da zo mun gani Allah ya ce an saukar da Al-Qur'ani ne a watan Ramadan ko? Aka ce a dare mai albarka. To a daren mai albarka a lokacin a daren 24 ne. Wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya kashi hadisi mai lamba 16984, sai zimin lafsan katurbantikat. kuma Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha hadisi mai lamba 1575 min san san su san kana kaga sura littafai ma Allah ya saukar da su ne a cikin watan Ramadan kana wannan kiyuna mana me falala wannan watan Ramadan na gaba tuftau fi abwabil janna falala ta uku a cikin watan Ramadan ne ake bude gwagwaban aljanna kuma aka bude su ba za a riye ba har sai watan ya kare tughlaqu fi abwabin nar kuma a cikin watan ne ake riye gwagwaban wuta tusaffadu shayatin wa maradatul jinni ana kame shaydanu da kangararin aljannu a kulle su haka yunadi fihi munadin wani mai kira zai shela wani mai shela zai shela yace ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai son aikata alkhairi ka gabato saboda wata aikata alkhairi yazo shine ramadan wa ya baghi sharri aqsir ya wanda yake son aikata sharri ka dakata ka sa maka gaburki saboda wata ramadan ba wata bane na aikata sharri lillahi fihi kullu lailatin utaqa'u minan nar kuma Allah yana da akone dare bayan da yake anta daga wuta to wannan falalolin duka sun zo ne a hadisi guda daya shine hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa rahama Allah ya kara masa yarda yake cewa idza kana anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi manzo Allah yake cewa idza kana awwalu lailatin min ramadan idan ya kasance daren farko ramadan yaushe ne daren farko ramadan misali daddaren 29 idan aka ce an ga wata misali kaga daren 29 zai kama 30 ne to ran 30 da daddare idan aka ce an ga wata ana ce an ga wata to an shiga daren farkon Ramadan shi yasa inda a ce za a yi sanarwar ganin wata ma da wuri to a wannan daren za ku yi misalla a shan saboda yaje an shiga daren Ramadan shine daren farko to wannan garaba sun shin da zamu zana manzo Allah ya ce a daren farkon Ramadan Allah yake fara yin garaba su a cikin wannan Ramadan ma'ana daga zara an ga watan Ramadan to tun daga wannan daren an shiga Ramadan garaba su da Allah yake bayarwa a cikin watan Ramadan da ji an fara bada ta kuma shi yasa za mu fahimta a daren kuma da ake cewa an ga watan Shawwal watan sallah ai kaga a daren ba sallah ashin ko saboda shi kuma an huta daga Ramadan an shiga daren sallah shi yasa ba sallah ashin a wannan daren saboda an huta daga Ramadan to manzo Allah ya ce idan ya kasance daren farkon Ramadan ma'ana daga zara an yi sanarwa ganin wata me zai faru manzo Allah ya ce suffidatu shayatin za a kama shaydanu a kulle su wa maradatul jinni da kangararin aljannu wanda suke sa mutane ta'addanci da aikata aikin ma aikata sabo to wannan shaydanin da kangararin aljannu to Allah zai sa a kama su a kulle su wa gulliqat abwabun nari manzo Allah ya ce kuma za a kulle kofofin wuta ma'ana tun daga daren farkon Ramadan za a kama kofofin wuta duka a kulle su balam yuftah minha babun ba za a bude ta kofa ba daga cikin kofofin wuta har sai Ramadan ya kare wa futtihat abwabul jannati za a bude kofofin aljanna manzo Allah ya ce balam yughlaq minha babun ba za a riye wata kofa daga cikin kofofin aljanna ba har sai Ramadan ya kare wa yunadi munajin wani mai kira zai yi kira daga cikin mala'iku zai ce ya baghiyal khairi aqbil ya min fata aikata alkhairi ka gabato saboda watan Ramadan wata ne na aikata alkhairi na mai sa aikata alkhairi to ka gabato ka matso saboda wata ne mai na aikata alkhairi wa ya baghiyal sharri ya mai nufin aikata sharri aqsir ka dakata saboda watan Ramadan ba wata bane na aikata sharri ba shi yasa aka ce ma ana san me yasa aka ce za a bude kofofin aljanna saboda Allah yana san zai ma bayin sa rahama wata ne da ake so ko rahama ce da gafara da yantarwa a cikin sa shi yasa ma aka bude kofofin aljanna shi yasa aka ce me yasa aikin alheri ya gabato aka ce ana riye kofofin wuta saboda me yasa ba wata bane na aikata sharri shi yasa aka ce ma a riye kofofin wuta dan haka kaka sake ka aikata sharri ko sabo a cikin wata kuma manzo Allah ya ce walillahi utaqa'u minan nar kuma lalle Allah yana da bayin da yake yantarwa daga wuta wa zalika kullu lailatin kuma wannan a kowane dare dan haka a daren farkon Ramadan Allah yake fara yanta bayi dan haka daga zara an ce an ga wata to ka fara aikata alheri ka karanta Qur'ani in kana da halin yin sadaka kai sadaka in kana ko zumunci ne ka kira wani ko gaisa ka ce barkamu da shugaba ta Ramadan zamu zo mu ga akwai hadisi daga ba manzo Allah idan wata Ramadan ya zo yana taya sahabban sa murna to a daren farko ma ka kira wani ayi zumunci ka taya shi murna kuma ka samu ladan zumunci wataƙila kai ma a wannan daren na farko Allah ya rubuta ka cikin bayan da zai yantar daga wuta hadisin shi ma na Abi Huraira ne wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 1898 1828 shi kuma Muslim ya kashi hadisi mai lamba 1079 a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atakum ramadan shahrun mubarak, shi ma daga Abu Hurairah yace wata ramadan ya zo muku wata mai albarka, faradallahu alaikum siyamahu, Allah farlanta muku azumta wannan wata. A gargashin wannan ne Malam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Ladhaifil Ma'arif yake cewa gargashin wannan hadisi ne malamai suka ce babu laifi musulmai suna iya taya junan su murna shigo watan ramadan. In ga wannan dan uwan ka ce barka ko barka mu da shigo wannan wata, komai a ma juna nasiha a ce to Allah ya datar da mu da alkhairan sai ba mu ikon yin ayyukan alkhairi, komai ba mu ikon nisanta duka aikata wani aiki na shari, Allah ya sanya mu cikin banda zai ma gafara da yantarwa da rahama a cikin wata. Kenan manzo Allah ya ce idan sahabbansa Abu Hurairah yake cewa idan watan ramadan ya zo, yana ce musu watan ramadan ya zo muku wata mai albarka. Hakanan daga cikin falalar watan ramadan, fihi laylatun khairun min alf shahr man hurima khairaha faqad hurim, a cikin watan ramadan akwai wani dare wanda yafi wata dubu alkhairi, kuma duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare to manzo Allah ya ce wannan shine karshen wanda yake dan asara. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda, kale yake cewa dakhala ramadanu, wata ramadan ya shigo, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha shahra qad hadarakum, yace lalle wannan wata ya halarce ku, ma'ana ya zo muku, wa fihi laylatun, kuma a cikin wannan wata akwai wani dare, khairun min alf shahr, yafi watanni dubu alkhairi, wannan babu laylatul qadr kenan a cikin sa. Manzo Allah ya ce man hurima ha, duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare, faqad hurima alkhaira kulluhu, manzo Allah ya ce an haramta masa dukkan alkhairi, wala yuhramu khairaha illa mahrumun, kuma manzo Allah ya ce babu wanda ake haramtawa alkhairin dare da qadr sai wanda yake mara rabo ne. Wannan hadisi a cikin sunan Ibn Majah, hadisi mai lamba 1644, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih Ibn Majah a mujalladi na 2 shafi na 159. Mun ji yanwa manzo Allah ya ce a cikin watan Ramadan akwai dare guda daya yafi watanni dubu alkhairi. To kaga saboda irin wannan falala magabata suke wata 6 suna roƙon Allah ya riska da su watan Ramadan domin su dace da wannan daren da yafi watanni dubu. Wata dubu alf shahr milmuwa. To yanzu tambaya anan wata dubu shekara nawa ne? Malamai da suke lissafi suka ce yana tashi shekara 83 da wata 4 cif, babu ƙari babu rage. In kana so ka gane wannan lissafin yadda za ka yi, a shekara wata nawa ne? 12 ko? To ka ɗauki dus ka yi dusufuwa ka turuturwa 12 ka lamka ta so 83 zai baka nefsan ka turuvenses 996. Kaga in kai dusufuwa ka turuturwa zai baka nefsan ka turuvenses 996 a dubu wata nawa ya rage? 4 kenan, kaga 83 da wata 4. To manzon Allah ko kuma mu ce Allah subhanahu wataala ce idan ka dace da alkhairin daralul qadr, ma'ana idan ka dace da daralul qadr, hey kai nafila raka'a 2 wannan nafila raka'a 2 da kai da daralul qadr, za a baka ladan kamar kai tare sama da shekara 83 da wata 4. In ka ce subhanallahi so daya yadda ce daralul qadr, za a baka ladan kamar kai shekara 83 da wata 4 ne kana subhanallahi ashirin ta kata 24. In sadaka kai za a limka ma wannan sadaka kamar ka shekara 83 da wata 4 ne. In karatun Qur'ani ne haka, in sada zumunci ne haka, ya dace a daren kai za a rubuta ma wannan lada. Duk wani aikin alheri da kai za a limka ma shi kamar ka yi shi na tsawon shekara 83 da wata 4. Da Allah ya muwa yanzu a rayuwar da ake ciki wake kai shekara 83. Kuma ka kai shekara 83 ma za ka kai ne da ƙarfinka. To ku diba anan da aka ce 83 ana ne awanni 24 dukansu. Yanzu ko ya ka rayu shekara 83 yayi a ce a shekara 83 ka duka tun daga dare har rana duka cikin bautar Allah kake. Mu zama ka lissawa. Malamai suka ce kaga yanzu dai a kullun muna da awa 24 ventikatirar. Wannan ventikatirar din nan muna da minti 1440 mil kat san karanta minute. Saboda kaga ventikatirar gare mu ko to kai ventikatirar fuwasant. Tunda duk awa ɗaya minti 60 ne zai baka mil kat san karanta. To kaga a wannan mil kat san karanta minti 1440. In ka diba sallah minti nawa muke bata? Mu yanzu a nawa masu yin sallah a nitse shi ne za ka gansu minti 10 suke. To in ka huta minti 10 15 50. to bayan sallah kuma yayi ka hudda wani bayan sallah bai da lokacin katun qur'ani bai da zumunci bai da duk wani abu kenan zaka ga shi amin ka san karan kawai san kanta bi ta ne gare shi soran mintunan duk a hayaniya suke tayya a bacci a hira a kallo a salula ne ko a tele ne ko a bakin titi ne to kaga rayuwar ta ka daina ta tai akan wannan to amma wannan ta akai in ka dace da ibada adalatul qadar yafi ibada wanda ya wata dubu shine wata shekara 83 da wata da Allah to yanzu ai kaga dole zaka ringa roƙo Allah kai ka wata Ramadan saboda mi idan ka dace da daren za a rubuta ma duk abin da kai kamar ka shekara 83 ne kana shi kaga wani ai falala ce mai girma to kaga mutane da wannan falala ce ba sani kai idan Allah kai bakin cikin zuwa Ramadan a ce irin wannan garaba sa tana tankaran mu kai ibada a dare daya ko mu rikewa wai wannan dare ɗaya to ina yinin da kai na Ramadan suma da sauran darara suma duk ibada da kai suna nan sai sa malami suka ce kaga mutanen mu wai idan aka shiga goma ƙarshe da manzon Allah ya ce a nemi lailatul qadar a goma ƙarshen ma a daren mara daren 21 23 da 5 da 7 da 9 to wani zaka ga shi zai ce wai an ce daren 27 ne a'a ta akai an fi sa ran a daren 27 tunda abinda da farko da man a goma ƙarshe kaga magana ta farko to a goma ƙarshen aka ce an fi sa ran ta kuma a goma ƙarshen ma a dararen mara daren wutri ayan fara kenan daren 21 da 3 da 5 da 7 da 9 to a dararen maran ma aka ce an fi sa ran ta kuma a daren 27 duka sare ne wa to kai yanzu ka zo kai yake yanzu akwai mutanen da ba sa wata kiyamul layl wai daren 27 to ko manzo Allah ya ce jujuya take wata ran tawadu 21 wata ran 23 da haka ko abin da yake malamai suka ce abin da aka fi so ga musulmi kawai karaya goma ƙarshen duka da ibada tun daga daren 21 29 in hakan zai ma wahala to sai ka dauki dararen mara daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 wani magabaci yake cewa saboda falalar lailatul qadr ibnu al-qayyim al-jawzi yace da a ce lailatul qadr a shekara so da yake samun ta yace wallahi zai raya dararen duka shekara domin ya dace da ita kwana 360 saboda wannan falalar in kai dace kana bautar Allah a wannan daren za a rubuta ma kamar kai shekara 83 ne da wata hudu to amma muka ga dan saboda tsaba ka salanci a watan Ramadan din ba ta akai ba duka dararen Ramadan din ba a ce akai goma ƙarshe kadai amma zaka ga da goma ƙarshen wani bai yi ibada kaga kenan di Ramadan yazo Allah nuna mana ka dage a ce goma ƙarshen to wai matsalan ma da aka samu yanzu da mun ga hadisi cewa manzon Allah an sauko mai da alkur'ani ne a daren 24 to daren 24 ba cikin daren mara kuma ai ba cikin amfar bantaka ta bata cikin amfar kuma kaga mun ga hadisi daren da aka sauko har sauko manzon Allah alkur'ani da Allah ya ce daren da take daren 24 shi ne malamai suka ce kenan daren da take tana iya haduwa a daren da ba amfar ba ba wutuli ba kaga kenan kawai solution anan kawai garaya goma ƙarshen duka in dai kawai garaya goma ƙarshen duka tabbas guarantee kana da ka samu daren da take saboda mi ga dace da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya ambata falala ta gaba shahr ramadan tujabu fihi da'awat a watan ramadan Allah subhanahu wataala yana amsar addu'o'i wata ne na yin addu'a dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da munci Allah tabbata gare shi yana cewa إن الله تبارك وتعالى وتقاء في كل يوم وليلة للي الله مي جرما دا دوككا ينا دا باين ديكي انتر و في كل يوم وليلة في رمضان الله ينا دا باين ديكي انتر و أقوى نييني دا داري أتشمة رمضان لأنه إذا رمضان يكاما لست بيأكي قائمة بيأكي لست نييني جرني دا لست نكما داري نوي yini daga huduwar alfajir zuwa haduwar rana ya kare dare kuma daga haduwar rana ma'ana daga sallar magriba har zuwa asuba ka'ima bi za a ringa yi ko wata list Allah yana enter da mutane ne a cikin watan Ramadan kaga nan manzo Allah ya ce fi kulli yawmin wa laylatin fi Ramadan a cikin kowane yini da dare Allah yana enter bayi a cikin watan Ramadan dan haka kenan idan muka yi azumin watan Ramadan 29 to 29 yini da dare sai kai 29 wadi no zai bada san kan tuti ko to za a samu list guda 48 kenan kowace 29 yini 29 dare 29 in kuma 30 akai za a samu qa'ima list nawa guda 60 yini 30 kuma dare 30 to dan Allah a haka ne ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani wata ramadan zai iya shigowa ba a gafarta mai ba zamu zo mu ga hadisi a gaba ma'ana a wannan list din duka da aka ringa rubutawa kowane yini da dare kowane yini da dare tun daga farkon ramadan har ƙarshen shi shi babu ko dai da aka sa sunan shi kaga wannan shi ne ƙarshen asara shi yasa malamai suka ce mafi ƙarshen asara a duniya a ce wata ramadan ya kama har ya kare ba a gafarta ma ba annaba ka ce ba cikin wannan ka'imar da ake rubuta sunayen mutanen da Allah zai yantar kaga nan manzo Allah ya ce lalle Allah mai girma da daukaka yana da bayan da yake yantar ba a cikin kowane ni da dare a cikin watan ramadan to in kaga mutum ba a rubuta shi ba to tsaba ko a watan ramadan din ba ai ba aikin alheri ba in dai ka aiki alheri dole za ka ga a cikin ka'imar za a rubuta ka kuma shi yasa duk wanda ba sa shi ba a cikin ka'ima to in kana neman wanda aka haramta masa alkhairi asararre na ƙarshe to in ka samu shi to ka samu yanzu dan Allah ko a nan duniya irin examen da ake yi ko irin composition ko wani jarabawa da mutum zai yi a ce ka je kana yin jaraba kana examen ka yi issue har su secondary ai ka kai a ce kawai ka hakura ai wala ka je kana examen kana yin test kai su daya kai issue kai su bi har aka san kantuit ya ce ko ka kura to kai ba za a wata ramadan list 58 a ce a ciki babu ko dai wajen aka rubuta sunan ka kuma list ba a lokaci da ake rubuta su ba kullun ne ta dare daban ta rana daban gobe ba haka ta dare daban haka har ramadan din ya kare amma wani zaka ga babu sunan shi a ci to Allah zai tsare mu a gaban hadisi manzo Allah ya ce shine mahallin shaidin yace wa inna likulli muslimin fi yawmin wa laylatin da'awatan mustajabatan manzo Allah ce lalle kowane musulmi a yini da daren ramadan yana da adda da Allah zai amsa masa ma'ana a cikin wata ramadan ko ba amsa addu'a buɗe take a yini kai a dare kai Allah yana amsa manzo Allah ce a kowane yini da daren ramadan kana da adda da in kai Allah zai amsa ma shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun wannan kaga cikin suratul baqara ayat 186 wannan ana cikin bayanin hukunce-hukuncen watan ramadan ne mai Allah kawo wannan na a nuna mana cewa mi watan ramadan wata ne na amsa addu'a Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da niyyar kai manzon Allah ka ce musu fa inni lalle ni qaribun a kusa nake ujibu da'awatad da'i kuma ina amsar addu'a wanda ya addu'a idza da'an yayin da ya kiraye ni ya roke ni falista jibuli Allah ce ku amsa mini ta hanyar yi mini da'a cikin abin da na umarce ku da nisanta abin da na hane ku wal yu'minu bi kuma ku yi imani da ni la Allah ya shudu domin ku zama to cikin shirye to kaga nan Allah ya faɗi cewa idan bayi suka roki Allah Allah zai amsa musu dan haka wata ramadan wata ne na addu'a dan haka kaga duk mai bukatu to ka dage zamtse wata ramadan wata ne na amsa addu'a kowane lokaci in ka roki Allah Allah ya amsa ma dama manzo Allah ya ce mai azumi da'awatus sa'im hina yuftiru lokacin da yake bude baki addu'a shi karbar baci ma'ana lokacin da ka zo bude baki misali an zo za a yi bude baki gab da bude bakin nan saura minti 5-10 ka daga hannu ka ringa roƙon Allah ka zo ga shirya abin bude bakin naka kana zaune to ka daga hannu gab da bude baki manzo Allah ce in kai addu'a Allah zai amsa haka bayan bude bakin shi ma in kai addu'a Allah zai amsa kuma a yininka da kawuni da azumi a bakinka shi ma in kai addu'a Allah zai amsa saboda da azumi kawuni a bakinka haka kuma a cikin sallolinka duk in ga sujjada ka ringa roƙon Allah dan haka watan ramadan wata ne na addu'a dan haka kenan mu dage da addu'a manzo Allah ya ce kowane musulmi yana da addu'a da Allah zai amsa masa a yini da dare wannan hadisi yana cikin sahihu targhib wa tarhib na Imam al-Albani ya kashi a cikin hadisi mai lamba 900 ay mai lamba 586 sanka 36 haka nan watan ramadan wata ne da Allah yake kankare wa bayi zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira yake cewa man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana imanan yana mai imani da Allah ma'ana akwai wanda yake watan ramadana a matsayin al'ada kawai an saba ne an tashi ne kawai iyaye da kakanni ana al'ada kagan kana azumin watan ramadana a matsayin al'ada baka da lada ko dai a wajen Allah saboda ai azumi ba al'ada bace ko al'ada ce ibada ce yana cikin rukunin musulunci guda biyar wa bunyal islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan kuma Allah ya ce kutiba alaikumus siyam amma kutiba alal an farlanta muku azumi kaga ba al'ada bace ba da haka shi yasa manzo Allah dan ya san akwai wanda suke azumi da mi al'adance shi yasa ce imani ma'ana kana mai imani da Allah ne farlanta ma wannan azumi dai kenan ba al'ada bace ba ba wai ko an saba bane kamar lokacin sanyi da yake zuwa ya huce zahi ya zo ya huce damuna ta zo ta huce haka bazara ta zo ta huce ko shi ma haka azumi yake zuwa huce a ibada ce kenan dole ya kai niyya wannan azumin da kake yi wa bauta ce kake yi Allah ne farlanta ma a matsayin ka na musulmi baligi mai hankali dole ne kai azumi ba wai ko tashi akai ana yin azumi ba shi yasa manzo Allah ce imanin na biyo ce wahati saban to kuma koda ka yarda azumin watan Ramadan farilla ne Allah dora ma kuma ya kane mu ladan Allah zai baka saboda wani koda yarda azumin watan Ramadan din Allah ya farlanta masa amma kuma zai ringa yi ne dan ganin idan mutane ka san akwai wanda suke azumi ba dan Allah ba kawai suna yi ne dan ka a zarge su a ce yo kai kamar misali ma a cikin majalisar ku ko bada ku wani yana ganin kowa dauki azumi to shi kadai yazo ya baya azumi gane yake kamar mi kamar yawa ne kamar ci baya ne shi ba dan Allah bai dan kawai ka a zo a yarfa shi a cikin abokai ko a ganshi yana cin wani abu ce kai akai lahiya kai ba mace ba barantana a ce al'ada kake yi kuma an ga ka lahiya ka lauka hoto habura kake kana iyo barantana ka ce baka da lahiya to kago yanzu wani yayi azumi saboda mi kawo abokai ka a ce ko kuma wani tayi angosu ma a gidansu da ya san babu abincin da zai karya da shi da saye masu awara da masu fati da kosai duk ba saye da saye to ya san yawa ya san bai ba azumi ma babu kari a gida babu ko masu saida ma babu kenan ko dole shi zai azumi kaga ba dan Allah ba kawai dai babu yadda iya ne to kago ne shi ba babu lada shi yasa manzo Allah ya ce wahati saban neman lada wani kuma kawai zai azumin ne kawai dan a riga caka ware mai ke da suna yau azumin mu kaza wa yau azumin mu kaza daga kai dan Allah da neman lada to kaga da manzo Allah ce man sama shi yasa ka sanya condition sharadi wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da neman lada me zai faru ghufira lahu ma taqaddama min zambi za gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa kaga wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim mutafaqun alayhi kaga kaga yana daga cikin falala wanda ya azumi watan Ramadan yana mai imani ya dauke shi a matsayin ibada ne ba al'ada ba kuma yana mai neman lada ba yayi bane kawai dan mutane su ringa gani ba kawai yayi ne dan Allah subhanahu wataala kuma yayi dan Allah ya bashi lada Allah ne farlanta to wannan manzo Allah ce Allah zai gafarta mai zunubansa gabaki da haka kuma watan Ramadan a'azamul awqati allati tughfaru fiha dhunub babu lokacin da Allah yake yawan gafarta zunubi irin watan Ramadan shi yasa kace duk wanda ba gafarta mai zunubi ba a cikin watan Ramadan to wannan ya zama to cikin asararru na har abada yanzu dan Allah ƴan uwa watan da aka ce an bude kofofin aljanna an riya kofofin wuta an kama shaidanu wanda suke sa mutane sabon Allah an kukulle su kuma kai kuma a ce wannan watan yazo a ce ba a gafarta ba yanzu dan Allah kowanne a cikin mu za a tabbace shi kai yanzu wannan watan ne kake sare in ma Allah zai gafarta ma watan Ramadan ne shi ne dai Allah ya bude rahama da yantarwa ka diba kaga hadisi ba yanzu muka kanta hadisin manzo Allah ya ce kowani yini da dare Allah yana yantar da bayi daga wuta a rubuta ka a ce wani an yi liberan ka ba kai ba shiga wuta har abada an bude kofofin aljanna an riƙe kofofin wuta an kama shaidanin an kulle su to amma kuma a ce ba kai ba abinda Allah zai gafarta ba kaga dai ayana neman asararri aka zo kanka an kare to shi yasa babu lokaci da bawa zai ribata na neman gafara Allah kamar watan Ramadan to shi kuma gafara Allah ba a samu ta sai kai abinda Allah ya ce ka nisanta abinda Allah ya hana to in ka ga baka samu gafara ba abinda Allah ya ce ayi baka yi ba a watan Ramadan kuma abinda Allah ya ce a nisanta baka nisanta ba to za mu ji wani hadisi mai hatsarin gaske wannan hadisin ya fi kowane hadisi hatsari kuma shi zai sa kowa ya yi takatsantsa yayin da ya shiga cikin watan Ramadan hadisin na Abi Hurairah ne yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar wata ran kawai suna cikin masallaci manzo Allah ya hau minbari fa qala amin 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 to da minbarin manzo Allah hawa uku ne iskali uku gare shi mata takara uku ce shine sunna shi zaka ga mafi yawancin minbari zaka ga ai mata takara ne ake mai uku to manzo Allah minbarin shi yana da mata takara guda uku Abu Hurairah ce kawai wata rahim manzo Allah wani bakon abu wanda ba taba gani ba kawai yazo taka mata takara ta farko yace amin ya taka ta biyu yace amin ya taka ta uku yace amin faqila ya rasulullahi sai sabai suka tambaye manzo Allah suka ce ma kunta tasna wa hadha suka ce manzo Allah baka taba aikata haka ba me yawa mun ji kana amin 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 me yawa faqala he manzo Allah ce qala li jibril alaihi salam malaika jibril ne zo sami ne yace mini ragima amfu abdin ragima bi ma'ana andrumiya hancin sa kasa shine ragima arragum arrigam da larabci shine at-turab naka ce ragima ai lasaqa birragami ma'ana hancin sa ya hadu da kasa to wannan karin magana ne proverb ne na Laraba dan suka ce hancinka ya durmiya a cikin ƙasa ma'ana suna ne ka tabe kai asara saboda mi kaga dai ai mutum a jikin mutum babu abu mai daraja irin huska to kuma yanzu kai a ce a kama hancinka a tumurmuza shi a ƙasa ai kaga indai ana so a wura ka ta kaskantar da kai wannan ƙarshe ne kenan to in ga sun ce an tumurmuza hancinka a ƙasa ma'ana ana ne ya wulakanta ya tabi ya shiga uku ya lalace to kai kaga daga kaji an ce mutun ya shiga uku ya lalace yayi asara ya tabi kai ka san babban al'amari to manzo Allah ya ce malaika Jibril ne zo ce min ya tabi yayi asara ya shiga uku ya lalace wani yace abdun yace abdin yace abdun yace abdin dakhala alaihi ramadana falam yughfar lahu ba wanda zai shiga wata ramadan amma bai ba aikin da azanadiyya wannan aikin Allah ya gafarta masa ba na a ce ka shiga wata ramadan har yau da ba a gafarta ma ba to manzo Allah ya ce wannan ya tabi yayi asara ya shiga uku ramadan ya shiga wata gafara da jin kai da rahama da rabon falala da yantarwa a ce kai baka ci manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga wata ramadan har ya kare ba a gafarta mai ba to manzo Allah ya ce wallahi ya shiga uku ya tabi yayi asara kaji amin din farko manzo Allah ya ce da ba mai kai ne wadi mun haka sai ya ce mun kuma ka ce amin sai manzo Allah ya shiga abun yana da girma a ce ya tabi ya asara ya shiga uku yace kul amin manzo Allah ya ce fa qultu amin shine kuma ya ce amin shine amin din farko to kai ga mala'ika yuri ya addu'a manzo Allah ya ce amin kaga ai ta kare ma shi wa wannan shine shugabannin mala'iku gabaki ɗaya wannan shi kuma shine shugabannin bil adama gabaki ɗaya to ya kake gani shi wanda ya addu'a wannan ya ce amin magana ta kare shi yasa kuma wallahi wannan addu'a duk wanda ya shiga wata ramadan indai ba gaba ta mai ba ya shiga uku ya lalace kuma shine babban asararre duniya da lahira to shi yasa kaga dole wani malami a dalilin wannan hadisin ya lecture muhadara ya sa har tara da ramadan a dole an ya tara dole ne to iman in watan ya shiga ya kare indai ba gaba ta ma ba saboda idan wata ramadan ya kare ana raba mutane ne biyu da wanda Allah ya gafarta musu da wanda Allah ya tsine musu albarka to in baka cikin wanda Allah ya gafarta musu kana cikin wanda Allah ya tsine musu babu na uku to kaji manzo Allah ya wada haka wane ne mutum na biyu da manzo Allah ya ce amin manzo Allah ya ce nabin shi kuma sun makala sai malaika Jibril ya ce ragima anfu abdin zukirta indahu falam yusalli alayka Allah wadare ya tabi yayi asara ya shiga uku duk mutumin da za a ambaci sunanka kai annabi Muhammad bai ce ba sallallahu alaihi wasallam agwan hatsari ne babba mumuna addu'a malaika jibrilu Allah ya turo shi akan cewa duk wanda aka yi an ce annabi Muhammad bai ce ba sallallahu alaihi wasallam to shi ma tabi ya shiga uku ya lalace manzo Allah ya ce amin na uku sun makala ragima anfu abdin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhulil janna fa qultu amin manzo Allah ya ce ya tabi ya asara duk wanda zai riski iyayensa guda biyu lokacin da suka tsuha ko ɗaya daga cikin su ko uwa ko uba ko su duka biyu bai yi musu hidima da kyautatawa da dalilin wannan Allah zai sa shi aljanna ba mun sani wa lokacin da uwaye suka tsuha suka manyanta suka lattijantaka suna buƙatar ka suna buƙatar hidimarka da kulawarka da kai a kusa da su wannan hidimar da za ka ringa musu da haƙuri da za ka ringa da su saboda wani in ya kai halin girma wani na iya shirmancewa ma wani na iya gamuwa da mantuwa to zai ringa ma abubuwa ne zai komo rayuwa ce irin ta yara ai mun gani ana hadisi a cikin sunan muslim manzo Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila arzali umri Allah yana neman tsarinka da amida ne mafi kaskancin rayuwa ma'ana in ka girma ka tsufa za ka koma rayuwa mafi kaskanci ma'ana irin rayuwa da kai a yarinta baka iya yin komai sai amma ka saki wutsari a wando ka saki kashi a wando an wanke ma to haka wani to yanzu wani mahaifinka ne ta yi yayi kashi a wando an gyara shi an wanke mai ta yi ma a saman da duma ne ko wani bartare an wanke an gyara an yi komai an sake mai sabo shi wada kuma ya sake wani ka hadi mai bakan magana ka ce ba wai yanzu daman ka san baka ida saba ko baka ida ba kai shiru duka babu wani hakuri za ka yi kuma baka janye baka hasa zuwa wajen cika na mai hidima to ba za a ce duk wanda iyayen shi suka manyanta suka tsoha bai yi ba ta hidima ko kyautatawa da a dalilin wannan Allah zai gafarta masa ya ce wannan shi ma shiga uku lalace kuma ana samu wani wani za ka yi in wani shi suka tsoha ma nisan da sai ki wani tsohon shi za ka yi wa gari ɗaya suke da shi da baban nashi, amma zaka yana tambaya wa ina wani yau rabu na da shi wata guda kuma gari ɗaya suke. Haka ai mutum ya shiga baban ka kuna gari ɗaya ya kai shekara 60 ko 70 yana tambaya wa ina wani yake kuma a gari ɗaya kuke, baka zuwa ka gaida shi, baka zuwa ka ga wani halin da yake, baka mai komi wani kawai iyakaci ko yana aiki wai ce wai ya turo mai kuɗi, to akai aka ce ma uwan ka ko kuɗi kaɗai suke bukata, ai na turo musu kuɗi siyan shinkafa da wani ne ba wanda kuɗi suke bukata ba. Yanzu zaka samu akwai irin ma'aikata ko nan ne haka wani uwayen shi anan suke, sai gagara ban shi da zuwa ga uwayen shi wani har shekara wani biyu wani uku wani biyar daga an taba shi ai muna musu ambuwa, to aka ce ma uwan ka ko ambuwa kaɗai suke, su suna son ganin ka, suna son su ganka kusa da kai, kuma suna so su ma su ga ɗan ka zo na tare da su, to amma wani ya gaji kawai ce yana musu ambuwa, kuma uwa ya biya ka je ka tambaye su ne ce ni wannan abin naka bai dame ni ba, kenan ka dauke ni a matsayin ni mahaifinka ne ka zo wutar ta kanas ba ana baka hutu ba, ai babu aikin da babu hutu ka shi ka ga mahaifinka. To kun ji manzo Allah ce duk wanda ya riski uwayen shi lokacin tsohon su shi yasa kake ganin wayannan makiya Allah turawa su wa idan baban ka ya tsoma ma akwai gidaje da aka ware na musamman na tsayi ne ko ake kai su ake aje su. Wai ba ana kai lokacin da kana yaro uwa ka suke hidima da kai ko suka sha wahala da kai, yanzu ka girba ka zama mutum kai ma maimakon ka saka musu in suka tsuho irin hidimar da suka ma kana yaro kai ma karama, a kai kuma a lokacin haka shi kenan ka raba gari da su, ya kai su wani gida can na tsahi yayi a shekara su ka je musu da wata fulawa shine wa sallar iya da kai ana ji a tura majalisar dinkin duniya ta ware, ma'ana a shekara su ɗaya za ka je ka ga babanka a gidajen da aka ware nasu na lattijawa, he ka je mushi da wata fulawa ka zo kai bizitan shine a kotaran a rahoton BBC da ake bada wani tsoho ake tambaye irin lattijawan irin ranar su ce, yace shi yana cikin damuwa, aka ce damuwa me yace shi yanzu dan shekara uku rabin da yazo ganin shi su daya ake zo ake ganin uwa, amma shi yanzu dan shekara uku bai zo ganin shi ba kuma a gari dai suke su dadi ma suke ji a shekara su daya dan ma yazo diba su daya kuma gari dai kuke da baban naka. To kuma a cikin ƴan boka mu akwai masu irin wannan, ya ga kawai ya jefar da mahaifinsa ba ruwan shi da shi, to kaga wannan manzo Allah ya ma addu'a malaika Jibril ya mummuna addu'a ce ka tabe kai asara ka shiga uku, kuma manzo Allah ya ce amin. Dan haka mu dai muhalli shaida anan mu yi kokari mu zaman to in watan Ramadan yayi kowa ya yi kokari wajen mi ribatar watan wajen ayyukan alheri, dan kar ka shiga cikin mutanen da manzo Allah ya ce duk wanda watan ya zo ya shiga har ya huta ba gafarta mai ba to wannan ya asara. To yanzu ya zaka ribatu watan Ramadan shine na farko kowa ya dauki kudiri a cikin mu cewa in watan Ramadan ya shiga kakka sake kai wasa da sallar farilla. Manzo Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi, bawana bai samu wani kusanci da a wajena ba wanda na fi so ba sama da abinda bai samu kusanci a wajena da wani aikin da na fi so ba irin abinda na farlanta masa, ma'ana in dai kana so ka samu soyayya Allah da kusancin Allah da yarda Allah to shine ganka kana aikata abin da ya fallanta ma. Dan haka kaga irin wannan ya kama kaka kuskura kai ratan sallar farilla, amma in san samu ne zaman to kabbara harama kana sahu za ce Allahu akbar kabbara harama, amma baka samu tare ikaba ba a ce kana sahun harku an tare kabbara harama da kai, da zaman to wata Ramadan a ce duka sallolin farillan nan tun daga warkar Ramadan har ƙarshe ka samu, to wallahi ka kasa kasiyar ka ci riba a ce wata Ramadan ya kama ka kiya sallar farilla, kuma wannan zai koya ma darasin ko da Ramadan ya kare ma ka dure akan haka. Saboda malamai suka ce duk abinda mutum zai iya sabawa yayi wata guda na yi to insha Allah zai iya dore akan shi, haka wanda kuma Allah ya jarumce su da shaye-shaye shan taba shisha ne caca da duk wani abu na saban Allah, zaka wasu na kokarin bari a Ramadan amma bayan Ramadan sai su koma, to wannan su suka so in zaka iya hakuri ka bar wannan abin a Ramadan kamar yanzu wani zaka ga zai wuni shan taba yake zai wuni bai sha ba amma ana shan ruwa zai sha, to kai dan Allah da ka wuni baka sha ba me yasa ba zaka yi hakuri ba, inda zaka iya hakuri ka jarraba wannan din a cikin watan Ramadan kai Allah ya taimake ka kuma kana roƙon Allah ya yaye ma wannan bala'i sai kaga Allah ya yi. To daga kowa ya dau azama yin sallah khamsu salawat a cikin farilla, to yanzu mu zaka ga wani wa kafin Ramadan din yana kiyaye sallar farilla amma Ramadan ya koma haka azhar yana bacci ake yin ta, la'asr yana bacci ake yin ta, wani hin gab da sharwa yake tashi kai akwai wanda asuba ma bai yi, dan masu irin wannan new blush ne haka ga wasu sai wajen katirar suke kwanta bacci, wai lokacin da mutane suka tashi sahurwa su kuma a lokacin suke koma bacci su yi sahur su koma bacci, babu asuba babu azhar babu la'asr, yaji zutar ya tashi wai yana shirin bude baki, wannan azumin ka abin zaka yi shi duk wanda yake azumi ba bayan sallah wannan malibai suka ce Allah bai amsa azumin sa saboda azumin gaba yake da sallah gaba take da azumi to wata irin ma ibada ce kai baka wai baka sallah kuma kace kai azumi ta yaya kamar misali mutumin da baya sallah farilla yake nafila da awane shi da awane shi ba baka sallah farilla kana nafila kuma ana samuwa yanzu haka a cikin ramadan zaka ga qiyamul layli in ta zuwa wani za a je a wuni zai tashi sallar dare akai kare uku kare hudu da shi ana sallar dare kuma ya koma je baccin shi kare takwas ya tashi asuba aikin banza kai saboda sallar asuba farilla ce dole ne wannan ita nafila sallar qiyamul layli nafila ce kaga ka toza da sallar asuba akan mi sallar nafila haka kenan dole mu kiyaye sallar farilla ba mun kiyaye sallar farilla mu kiyaye as-sunanar rawatib wasu rukun ne guda 12 da manzo Allah ce man sallasna tay 10 raka'atan bi yawmin wa laylatin banallahu lahu baytan bil janna duwan ne sallaci nafila fili raka'a guda 12 a yini da ran sallar da gina mai gida aljanna raka'a bi kafin sallar asuba sune raka'atul fajr raka'a hudu kafin azhar kai bi kai sallama kai bi kai sallama da raka'a bi bayan azhar da biyu bayan magariba da biyu bayan sallar isha in ka hada ka samu raka'a 12 to ramadan ya kama karin din wannan kullun ya zaman to kana gina maka gida aljanna cikin watan ramadan bayan wannan akwai raka'a hudu kafin al-asr manzo Allah ya ce rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al-asr Allah ya rahama da jinkai da duk bawon da ya nafila raka'a hudu kafin mi al-asr ga kuma sallar tarawih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wasu sallar dare shine sallar tarawih asham tun daga farkon ramadan har karshe Allah zai gafarta mai zunuban sa kuma in zaka yi sallar ashar din ka tsaya a ida tare da kai har sallar shafi'i da wutri manzo Allah ce man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda aka yi sallar asam da shi tare da liman har aka kare za a rubuta mai daren kamar ya raya shi amma aka yi raka'a biyu ko hudu ko shi da ka salamce ka tai ko an ida na bulbulin za a shafi'i da wutri ka tashi ka tai iya abin da ka sallata zaka samu lada in kana so a baka ladan qiyamul layli manzo Allah ce ka tsaya a ida sallar tare da liman da kai to mu kiyaye wannan sallar walaha manzo Allah ya ce salatul awabina kuma yace duk wanda yake sallar walaha za a kiyaye masa yinin sa kuma Allah zai rubuta shi cikin aljanna kuma tana fara ne daga rana ta huto ta daga misali idan rana tana huta sai ta rika ƙara minti 15 saboda manzo Allah ya ce kadara rumin gurgurdan tsayin mashi to sai ka ƙara minti 15 bayan tana huta ƙari 7 sai ka ƙara minti 15 to daga lokacin sallar walaha ta fara har zuwa zawalish shamsi kafin zawalish shamsi da minti 15 ma'ana idan rana tana karkata daga tsakiyar sama a ce 12 wai ka rage minti 15 kenan zuwa 11 da minti 45 kenan ya zama to muna yin sallolin nafilfili a wannan wata na Ramadan kowa ma kan shi wannan program din bayan wannan kuma kowa ma kan shi program din karatun alqur'ani magabata an wata Ramadan ya zo duka karatuttuka ake rihewa masu karatun hadisi da fiqh komi su koma karatun alqur'ani Imam Shafi'i sauka sattin yake a wata Ramadan kullun ya sauka biyu yini da dare wasu kuma kwana uku suke yin sabka kullun sai idi 20 wasu kuma kullun ne suke yin sabka saboda ko karatun qur'ani suke koma saboda Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran to kai ma ka dauki iya abin da zaka yi malamai suka ce zaman to karatun ka a watan ramadan na qur'ani ya fi na kowane lokaci sai zaka kuka ga malamai ma duka masu majalisi na karatutuka dirya ake ko a komo daga tafsir alqur'ani ya karanta alqur'ani kowa ma kan shi program to lokaci zaka rika karanta qur'ani bayan sallar asuba tsakanin azhar da al'asr bayan al'asr tsakanin magariba da isha'i bayan isha'i bayan sallar tarawih ya zama to dai ka kayyade ma kanka wani lokaci akan ta Qur'ani kaga zaman to Ramadan ya zo baka da program da kama kanka shi yasa ko a cikin mu kamata ya maka shi program kama kanka agenda kama kanka barnamish kama kanka timetable ma'ana ka tsara kullun yau ga abin da zan yi da sahi da rana saboda in ya zama to kana rayuwa baka da program to zaka ringa rayuwa ne kara zuba kuma lokacin ka zai ringa tahiyya a banza amma Ramadan ya zo ka tsara ma kanka lokaci kaza ga abin da zan yi lokaci kaza ga abin da zan yi karatun Qur'ani haka yawa ambatan Allah kakkai wasa da azkaru sabai wal masa da sahi bayan sallar asuba kai zikirin sahiya namare ce kuma bayan la'asar kai azkarun masa kuma kakkai wasa da azkaru ba da salat minas salati mun yi su sune karshen abin da muka yi wa cikin su musul azkar din da ake bayan sallolin farilla in kai sallar farilla duk abin da kake kai hakuri ka zauna minti 5 kai zikirin da ake bayan sallar farilla bayan wannan kowa ya ma kan shi tsarin sida meke da suna mai azumi mazala ce mafatara sa'iman kana lahu misla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sa'im sha duk wanda ya ba ma mai azumi abun bude baki za a baka ladan wannan mai azumin ma'ana a yau yini shi da yayi azumi irin ladan da aka bashi kai albarkacin ka bashi abun bude baki za a baka irin ladan da aka bashi to akwai mai azumin da in ka bashi abun bude baki
a dalilin azumin sa shi irin ladan da zaka samu a azumin sa kai inda kai ne a azumin shi guda kai kai 20 zaka samu ladan nashi guda saboda wani wanda yake da takatsantsa wajen kiyaye sabon Allah wajen jin shi da ganin sa baya jin gulma ko kuma saurara abubuwa na kada kada ko kuma ya tsaya yana gulma da kare ya ci da sauran su zai wuni ne yana karatun Qur'ani da sauran su to irin abin da zai samu da ladan kai baka samu da haka kowa ko da dabino ne ka siya kaga a masallaci ne ko a guri ko a makotan ka sai da bino ka ba ma mutum kai bude baki da shi to Allah zai baka ladan wannan kaga kowa ko magidanci ne kai a gidanka a ce ka ware ko da kwano ɗaya ne a cikin unguwa wasu masu karamin hali ka ce a ringa kai musu abinci suna bude baki za baka ladan in mutum goma suka ci wannan abinci za baka ladan azumin mutum goma to daga kowa kuma kowa zai kaga ce masu kudi a kowa daidai gurgurdan halin sa da bino gare ka ko karago gare ka sai da bino karago ka ba ma wani ko da a gidanku ne ka siyo ayi bude baki an gidanku da suka yi azumi ko da baka ba wasu ba a gidanku ba su yi aibu da baki Allah zai baka ladan kaga sai ke azumi ya zo huci a ce gara basa ciyarwa da Allah ya ce a ciyar kai babu kai a ci kuma haka mu zamanto muna sada zumunci a cikin watan Ramadan mu zamanto sadaka muna yin ta mu zamanto duk wasu ayyukan alkhairi kuma mu nisanci magana ƙarya gulma shi yasa ina masu zama akan titina wallahi ka kiyaye kanka magabata idan watan Ramadan ya ko kowa gida yake shiga kusan yasa saboda bai wuya ka zauna bakin titi ya kago wani kaya gulma shi ko ayi gulma wani kana nan da haka rufin asirin su dai kawai ba sa zama ma irin bakin titi gida suke shiga saboda manzo Allah ce mallam ya da kaular zuri wal amal bihi wal jahala fa laysa lillahi hajatan ya an yada ta'amu wa sharaba duk dai wanda ba zai bar magana ƙarya ba ko gulma ko annamiwanci ko isgilanci ko ba'a to manzo Allah ce wannan Allah bai buƙata ya bar cin abincin sa yasa manzo Allah ce rubba sa'imi hazu min siyami alju wal atash diyawa masu azumi ba abinda suke samu na lada game da azumin su ba ta yin wala ishruwa rubba qa'imin hazu min qiyamihi asaru diyawa da suke kiyamu laili ba su samu ladan komai tsayuwa da suka da hana idan su bace da suka to me ya rishin kiyaye gabobinka daga sabon Allah mu mun dauka azumi kawai ka kamile daga ci da sha kadai kuma kada mutai kusanci iyalin sa bakin ka sai azumi kai ya ƙarya kai ya gulma kai ya annabimanci kai ya zage kai ya ashariya duka kunnanka shi ma ya azumi kai ya ji gulma kai ya ji magana baza kai ya ji duk wani abu na kada kada da wake wake idan ka sai ya azumi kai kalli abubuwan saban Allah kawai kai ta azumi kai ta yin da ke saban Allah hannunka ya azumi kai taba abin da Allah ya haramta ma duka gabobinka to anan ne za ku huta wajen Allah yasa Allah ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun me yasa Allah ya farlanta mana azumi yace domin mu samu takawa tsoron Allah daga kenan wa'annan sune a takaice abubuwan da zamu ribata wajen yi ne na karshe kuma kamar da muka ce ba a so mutum ya shiga watan Ramadan bai san ba ku cewa ku can azumi kenan dole kowa ya je ya nemi darussa na malamai da suke game da azumi ka san farlan azumi ka san sunnonin azumi ka san me suke kariya azumi yanzu musulmi da wanda zaka tsaya shi ka ce da Allah kai zanu wana mubtilatu sawm ko mufsidatu sawm abubuwan da suke bata azumi bai sani ba to dan Allah yaushe baka san ba abubuwan da suke bata azumi to tayi kai a ranar farko ma kai abin da yake bata azumi baka sani ba kuma me ake kiyama mai azumi abubuwan da suke rage ma mai azumi lada kuma wasu abubuwa ne ake so mai azumi yayi wasu abubuwa ne aka halatta ma mai azumi yayi duka wannan ana so mutum ya sani kenan mutum dole yanzu abubuwan da zai shagalta da su shine ya samu darussa da karatuttuka wanda suke bayani akan azumi kamar da muka taba yi wadi bara duk wanda yake bukata akwai darussa da Malam Aminu da Warayi tambaya mabudin ilimi akan hukuncen hukuncen watan Ramadan wata guda ne aka yi shi shirin ya jima da yi shi a cikin watan Ramadan ya yi shi darasi ne guda 30 kowanne minti 25 ne zuwa 30 bayani ne aka yi akan watan Ramadan komai da kake bukata ka sani akwai shi kana wannan darasan duka ina da su kana da su kai ka zo a turo ma ka ringa sa da kadan kadan kana saurara kuma akwai na bidiyo ka kaga audio ne akwai video akwai PDF akwai na Hausa akwai na Faransi akwai na Angli akwai na Larabci mu a zamanin nan kowace hanya an arewa wannan hujja in audio ne akwai in video ne akai in hoto ne ma akwai in PDF ne ma akwai in littafi ne ma da kake so akwai komai akwai kenan kaga mu a zamanin mu ka ce ka bauta ma Allah musamman a ce kana cikin gari ga media ga kafafen sadarwa ga su WhatsApp ga wane ne ga YouTube ga duka kana iya shiga kai talishin ma da kanka ka sa darussa Ramadan za a zo ma malamai iri wanda ka zaba kuma kaga yanzu duk ga wifi ne an kakawa ko ina haka ji ka samu wifi ka shiga ka sauko karatuttuka iya yadda kake so amma yanzu kai yanzu a zamanin nan ga Allah ka mana hanyoyi iri kawai ka zauna kana azumi da ka kaga baka da hujja wajen Allah da haka dai yan wake na hemi kokari kowa ya maka shi program ayyuka alherin da zaka yi a watan Ramadan kowa sani anan mutane diya bara mun yi azumi da su mana babu su kuma mu ma kanmu ba mu da tabbasin za mu yi azumi kamar da muka dije wani adaran da aka ga wata an ga watan da shi wallahi kafin gashi gari da asuba ayi sahur Allah da shi daga kenan mu ma ta yi ba mu sani ba za mu riski da watan Ramadan din tayu za a fara da mu tayu a fara da mu za a ida da mu duk ba mu sani ba tayu kuma ya zama to shine na ƙarshe a rayuwarmu daga kowa ke ta niyya ka dau niyya ka bauta ma Allah ka gyara kurakuranka ka nemi gafara Allah subhanahu wataala fatan Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata da rai da lafiya Allah ba mu iko azumta watan yadda ya dace ya ba mu iko aikata ayyukan alkhairi a cikin watan Allah ya sa ban mu cikin bayin da za a haramta musu gafara da yantarwa a cikin watan Allah ya sa mu na cikin bayin da dukkan alkhairin da Allah yake bada a cikin watan Allah ya sanya mu ciki Allahumma balighna bil iman Allahumma balighna ramadana bil iman اللهم بلغنا رمضان بالإيمان وإنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال صالحة وجعلنا فيه من أتقائك من النار اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا ويسر أمورنا واقض هوائجنا وأحسن خاتمتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين